الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin yassarewa ta Allah tsarkakakken sarki, za mu ci gaba da karatu da muka saba a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkam, littafi wallafar Al-Hafidhu Ibn Hajarin Al-Asqalani rahimahullah, wanda muka saba karantawa a wannan masallaci da yake nan cikin asibitin koyarwa a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, wato tsohon asibiti FMC. Yau muna almuru na bakwai ga watan Rajab, watan bakwai, Hijira Alif da 446, wanda kuma ya kama bakwai ga watan ɗaya, watan Januwari, miladiya shekara 2025. Za mu tashi ne akan hadithin Abu Huraira, bayan mun gama karatu kan hadithin Umar ɗan Khattab a cikin babin da yake mana bayanin hukunce-hukuncen haddin mazinaci. Hadithin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha zanat amatu ahadikum فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. Wannan hadithi an karɓo shi daga Abu Huraira, yaddar Allah ta tabbata a gare shi, ya ce na ji ma'aikin tsira sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa idha zanat amatu ahadikum, idan baiwar ɗayanku ta yi zina, fatabayyana zinaha, kuma sai zinatta ɗin ta bayyana, aka samu hujja ko ta yi ikirari ko aka samu shaidu, falyajlid hal hadda, to mai ita ya bulaleta, bulalata haddi, wala yusarrib alaiha, kada ya tozarta ta, summa in zanat, sannan in ta kuma ta yi zina karo na biyu, falyajlid hal hadda, to ya bulaleta bulalar haddi, wala yusarrib alaiha, wannan karon ma kar ya tozarta ta, thumma in zanati thalithata, sannan in ta sake zina karo na uku, fatabayyana zinaha, kuma zinat ta bayyana wato ta tabbata, falyabi'ha, to ya saida ta, walau bihablin min sha'arin, koda daidai da igiya ce tukar gashi, ya karɓa ya bayar ta. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadithin, lafazin kuma na Muslim ne. Wannan hadithi yana magana game da wato iyayen gida waɗanda ƙarƙashinsu akwai bayi, kamar yadda ɗa mazinna ce ta zai iya aikata saɓo, to haka bawa ma. Kamar yadda ɗa ake samu ya faɗa ga aikin saɓo, to haka akan samu bawa ma ya faɗa aikin saɓo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi iyayen gida masu bayi duk wanda baiwarsa ta je tai zina da yace fatabayyana zinaha wato ba sharri ko kage akai mata ba ya tabbata cewa tayi zina kuma tabbata ta hanyoyin da ake iya tabbatar da haka kamar yadda ya gabata a hadisin Umar dan Khattab idza qamatil bayyinatu aw kana al-hablu aw i'tiraf idan aka samu shaidu suka tabbatar ko ciki ya bayyana ko kuma aka samu ikrari shine i'tirafi shine tabayyana zinaha to yanzu anan zinarta ya tabbata shine bayyanar tasa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ya bulaleta bulala tahaddi da aka ce falyajlid hal hadda bulalar tahaddi ba ta ta'ziri ba da aka ce nan ba gaban kansa zai yi ba da aka ce bulalar haddi to zai mata bulala ne bisa umarnin shari'a da kuma kayyadewar shari'a bulalar haddi a haƙƙin baiwa ko haƙƙin bawa namiji bulala nawa ne bulala 50 Allah ta'ala yace fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adhab idan sun zo da laifin alfasha to abin da yake bisa kansu na ukuba shine rabin abin da yake kan ƴaƴa waɗanda ba bayi ba to kuma abin da yake kan bayi ƴaƴa na ukuba a wanda bai yi aure ba ko mace ko namiji bulala 100 ne azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda bulala 100 ne to da aka ce fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adhabi kenan nisful mi'a shine me shine 50 rabin 100 shine 50 don haka da aka ce falyajlid hal hadda ya bulaleta bulala ta haddi wato kamar an ce maka ne ya bulaleta bulala 50 inda an ce bulala haddi da aka yi mata tsumagiya ya zana ta bulala 50 a wala yusarrib alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya tozarta ta ma'ana kar ya tozarta ta shine wannan shine hukuncin da shari'a ta tanada a mata laisa illa ba shi da hurumin ya ƙara wani abu akan hukuncin shari'a gyara ba shi da wannan ba zai ce bulala 50 din kuma zai mata ita tsirara kuma a bakin kasuwa ko bulala 50 din zai mata ita amma kuma zai kore ta za ta yi kwana 50 ko kwana 100 a bakin hanya ko ya zo da wani hukunci ƙari akan hukuncin shari'a ba yarda ba duk da ta yi laifi so ya tsaya iya hukuncin da shari'a ta masa iyaka wannan kuma ba iya wannan hukuncin ba duk wani laifi da shari'a ta yi masa hukunci to bai kamata kuma matakar ba mai hukuncin ne ya ga shigar da siyasa shari'iyya a cikin hukunci don ɗaukan izina ba amma haka kawai saboda ƙeta ko mugunta mutum ya yi ƙari akan hukuncin Allah maɗaukakin sarki ba a yarda da wannan ba ba a yarda da haka ba sai idan ɓarawo za a yanke masa hannu to an masa hukuncin yanke hannu to kuma ba za a ce kafin a yanke masa hannu a ɗaura masa igiya a kunkumi a tuɓe masa riga a zaga gari da shi sannan kuma a je a yanke masa hannu ba ba ka da wannan hurumi babu tasribi kuma tunda an riga an yanke masa hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya yanke masa shi kenan babu wani abu bayan wannan an gane ko ko kuma ka ga wani lokacin yadda yake faruwa a waɗansu a kotuna a yanzu sai mutum ya je ya yi ƙara an masa ƙazafi sai mutum ya je ya ƙara an masa ƙazafi ko an ɓata masa suna an ce masa ɓarawo ko an ce masa maye ko an ce masa kaza ko an ce mata kaza kuma bayan ya gabatar da ƙarar cewa bai yarda ba yana ƙararwa ne ya ce masa maye shi kuma ba maye ba ne dan haka yazo a nema masa a karba masa haƙƙin sa kuma yana neman kotu ta sa a biya shi diya ta bata suna naira 200,000 to ka gani wayan bata masa suna a biya a bashi kuɗi to saboda me mafi munin bata suna shine a ce maka mazinaci shine mafi munin bata suna wanda har Allah madaukakin sarki yayi magana cikin alqur'ani mai girma akan haka wadanda duk suke jifan kamammu masu mutunci basu zo da shaidu hudu ba ku yi musu bulala 80 inji Allah musu bulala 80 sun jefi kamammu masu mutunci kuma basu zo da shaidu guda hudu da suke tabbatar da abin da suke jifa su da shi ba kun ga da aka ce shaidu guda hudu wannan ya tabbatar da cewa wannan jifan da zina ne domin laifin zina ne kadai ake bukatar har shaidu hudu tabbatattu to kaga kenan mafi girman abin da za a zagi mutum da shi ai masa yarfe a jefe shi da shi shine a ce masa mazinaci to shi ma alqur'ani cewa yace ai bulala 80 ba a ce a baka ko kwabo ba kai kuma kaje an ce maka maye kace an ce maka maye kawai kace a biya ka 200,000 saboda an ce maka maye an gane ko to ba a ƙari akan hukuncin Allah ba a ƙari akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to idan an ce wa mutum maye ko an ce masa barawo kuma alhalin shi ba mayen bane shi ba barawon bane don an ce kai ba maye bane ba kadai sai ka je kotu shikenan sai abu kadinka an ce maka maye shikenan sai ai sai an yi bincike kai din mayen ne ko ba mayen bane wanda ya ce maka kai mayen ne tukunna sai ya kasa tabbatarwa in ya ce kai mayen ne za a ba shi dama ya tabbatar ko ya ce kai barawo ne kace kai baka yadda ba kaje kai karansa ya ce ma kai barawo ne kai baka yadda ba babu to ba za a ce kawo shaidu ya ce ma barawo ba a sai a ce masa to haka ne ka ce masa in yayi musu shikenan sai a je magana ka kawo shaidu amma in bai musu ba ya ce haka ne na fara barawo ne to ba za a ce a to tunda kayi ikrari ka ce masa barawo za a kama sai a ce kana da shaidu akan barawo ne a ganye kawo shaidu akan kai barawo ne shikenan magana ta kare eh kaga ba wai kawai da mutum ya ji ya ce an batar masa suna bane sai abu kan shari'ar sa ba a don haka idan abin da aka bata maka suna da shi yana komawa zuwa ga haddi ne to hukuncin haddi idan ba yana komawa zuwa ga haddi bane kamar ya ce ma barawo ko ya ce maka maye to wannan shi baya komawa haddi ba shine kadafi ba kawai sunansa dai bata suna a doka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana duk wani bata suna ko da ba kadafi bane ba manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya gaya wa mummuni duk wanda ya kira mummuni da suna ko da sifar da ba haka ba to za a tsare shi a cikin diwa da furka makin ƴan wuta nan ne wajen rayuwarsa har sai ran da ya tuba ya bar ya janye abin da ya faɗa kafin ya rabu da wannan hukunci a wajen Allah don haka ɓata wa musulmi suna da kowane irin tsari ne haramun ne laifi ne amma wanda yake na haddi har za a yi bulala 80 shine jifa da zina ko liwaɗi ko maɗugo amma sauran kuma shi kuma alƙali ne zai yi ijtihadin sa ya ga wani irin hukunci ya kamata ya yi ya dace ya yi ga wannan wanda ya bata suna to duk da haka abinda ijtihadin alƙali ya bayar to shikenan sai zartar da shi ba tare da zalunci ya shiga ba don haka idan Allah ya riga da ya zartar da hukunci to ba a ƙari akan hukuncin sa shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya yi mata bulala iya ta haddi kuma kar ya tozarta ta sannan in ta sake zina karo na biyu nan ma ya mata bulalar haddi bulala 50 kar ya tozarta ta sannan in ta sake karo na uku to wannan ya nuna cewa shedani ya ce ba za ta gyaru a hannunsa ba don haka ta wulakanta kanta sai ya sayar da ita falyabi'aha ya sayarta walau bihablin min sha'arin koda da kwandala ne ya sayarta arha koda arha ne a wulakance inda ta wulakanta kanta anan ba a tambaya ba wannan baiwar ta taba aure ko bata taba aure ba balle hukuncin ya bambanta tunda mun san hukuncin mazinaci akwai bambanci na wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba to a kashin gaskiya ba bukata ne saboda ababi na bayi babu bambanci tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba wacce ta taba aure da wacce ba ta taba aure ba saboda Allah madaukakin sarki ya bada ka'ida ta ukubarsu cewa idan sun aikata alfasha to hukuncin su rabin hukuncin da yake kan da to akwai rabin kisa ne tunda jefewa kisa ne to in muka ce to in ta taba aure hukuncin ta kisa ne to an ce ayi rabi a sumarta in an sumarta ba idda barbado kaga dai ba ai komai ba ko to ba rabin mutuwa to tunda ba rabin mutuwa sai aka gane cewa kenan su babu hukuncin rajamu akan su su bayi kenan babu hukuncin jefewa akan su ko magidanci ne ko saurayi ne ko matar aure ce ko budurwa ce to su idan sun yi aikata zina hukuncin su bulala ne kuma bulalan nan hamsu to shi yasa anan ba ma ambaci nau'in baiwar ta taba aure ko bata taba aure ba sai aka ce kawai me sai aka ce ainihin wato bulalar haddi zai mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya sayarta ta iya cewa to abu alalace mai aibu ya kasa zama da ita kuma a ce ya sayarta ya zero wani shi ma yaje shi ya tafa ma kenan kuma alhalin an ce kaso wa dan uwanka abinda kaso wa kanka to abu amsar da malamai suke bayarwa anan shine a shi wannan sayarwa yana kunshe da fa'idoji masu yawa daga cikin su shine ita wulakantawa ne a gare ta sayar da ita wato kamar abin da yadda Bahaushe yake cewa a yadda kullo a huta da kuda a yadda kullon mangoro a huta da kuda don ka kara fahimtar cewa sayar da itan wulakanci ne tozartarwa ne da aka ce walau bihablin min sha'arin ko da igiya da aka tuka da gashi daga cikin igiyoyi igiya mara daraja ita ce igiyar da aka tuka ta da gashi to koda irin koda wannan igiyar aka bashi a matsayin kudinta kudin fansarta to ya sayarta a haka ya karba ya fi masa alheri akai ya tafi zama da ita kaga wannan wulakantuwa ta yi kenan sannan fa'ida ta biyu shine akwai yuwar shine a hannunsa ta gagara amma idan ta je hannun wani za ta yi saiti wannan kuma sau da yawa haka ne ai akwai shu'umci mace tana da shu'umci gida yana da shu'umci abun hawa yana da shu'umci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata bar hannunka ta koma hannun wani ta yi saiti nawa ne mata suka yi aure aka aure ta auren fari ba ta fi sati biyu ba ko wata daya ta fita amma tana nan a gidan wani shekarar ta 15 ƴaƴanta 7 auren ta na faru kuma watan ta 1 ko wata 2 saboda me saboda ba hannun ta je ba ta je hannun rikewa ta je hannun da ya dace da ita to wani lokacin ruko bambancin ruko yakan bambanta hali to haka abun hawa ma yanzu nan abun hawa yayi ta bata maka rai mashin ɗinka ka gaji da shi ka sayar da shi ko motarka ka gaji da ita ta hana ka more albashinka ka hakura ka sayar da ita karshe wanda ya saye ta kuma sai kaji ya je mai duguri kaji yana damaturu kaji yana fataskun kaji yana kano yana ta hidimomin sa yace ka ni tana na sai mota nan fani fa gaskiya ban ga wata matsala ba to haka gida gida ma yana iya yiwa an ya fitine ka ko aljanudu shaydanin gidan suka fitine ka jinya ba kakkautawa da kai da iyalanka duk fitina barayi da sauransu duk gida dai abu ba dadi to babu laifi ka daga ka sayar makota suna ya dai wane tashi shi tashi da mun samu wani gida ne zamu tashi ba sai ka ce aljanu sun dame ni ba eh ba kuma sai ka ce barayi sun dame ni ba a ta iya yiwa jarabawar ka ce kai wani idan ya saya ya shiga sai ka ji shiru an zauna lafiya to ana samun haka to akwai yiwuwar ita ma wannan idan aka ainihin wato canza mata hannu to sai kaga ta zauna lafiya sannan fa'ida ta uku akwai yiwuwar canza mata environment wurin rayuwar society idan ya bambanta to ta iya daina wannan abu domin akwai wanda dalilin da yasa yake yi mata ya samu masu yi ya samu ya saba da wajen waɗanda suka koya masa har ya sani har ya iya suna tare idan aka zare shi daga cikin su aka kai shi wata uwa duniya aka je yaje shi sai ya sake sabon abokai sai ya sake sabuwar rayuwa sai ya sake to kafin ya zama normal kafin ya zama ya fahimci rayuwar wajen ma tunda dama da alheri da sharri tasiri suke a cikin zuciya har su mai da mutum a wani abu sabo da aikin laifi da kuke gani shiga zuciya yake a hankali yana yin tasiri yana kaka gida tun mutum yana tsoro har ya zan baya tsoro yana shakku ya zan baya shakku yana gudun a gani ya zan bai damu da a gani ba in ya gama yana jin haushi har ya zan baya jin haushi har ya zan yana marmari har ya zan yana yi wa wasu training yana koya musu a hankali abin yake faɗi to kuma tunda asalin zuciya Allah madaukakin sarki asalin zuciya ya gina ta akan fitra ne fitra kuma tana cike da halaye na dan adantaka na kwarai na kirki sai dai idan an karkatar da zuciyar to da zarar zuciya ta rasa ayyukan saban ta rasa hanyoyin ayyukan saban ta rasa masu tayata ta rasa samun dama na aikata saban to za ta rika komawa yanda take ne asali za ta daga komawa yadda take asali har sai a waye gari mutum ya zo ya zama mutumin kirki saboda samun kansa da yayi a wurin da ba zai yi wancan abun ba to da sauran fa'idoji da malamai suka yi ta ambata na da ke kunshi a cikin ma'anar ya sayatta ko da nawa aka bashi ya sayatta hadisi na gaba hadisin Ali radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وانا حديثي عن ساموش دقاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يتي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قلت أيد حدودي أكم باينكو وتوضن دهن أيامكو ندام سكم لك سني باي كو مزا كو ماتا wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi marfu'an yawa da sayyidina Ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana yana marfu'i ne kenan amma cikin sunan Abi Dawud mallan yace wa huwa fi muslim amma hadisin yana cikin muslim wato sahihu muslim amma mawqufi akan Ali bin Abi Talib an same shi daga Ali bin Abi Talib yafi inganci shi yasa yazo a cikin muslim amma sai dai daga Ali ne amma cikin sunan Abi Dawud ya zo shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya inganta amma bai kai mawqufin inganci ba ala ayi halin wannan hadisin yana karantar da mu cewa wato iyayen gida masu bayi suna da lasisi na tsayar da haddi akan bayinsu an gane ka iya tambaya hadisin da ya gabata da annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan baiwar ɗayan ku tayi zina zinarta ta tabbata ya bulale ta haddi cewa ya mata bulalar haddi shin ka iya tambaya ka ce shine zai mubasharan yin wannan bulalar shine zai mata wannan bulalar da kanshi ko kuma ana nufin ya kaita yadda za a tsayar mata haddi to shine sai malam sai ya kawo maka wannan kuma hadisin na kasana Ali ibn Abi Talib ya kara fito maka fili cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi su iyayen gidan masu bayin cewa su tsayar da haddodi akan me akan bayin su tare da haka ka iya cewa tsayar ku tsayar da haddodi akan bayin ku kenan yana nufin kar ku rufa idan bayin ku sun yi zina kar ku rufa su ku boye ku kai su ga hukuma a tsayar musu haddi jumhurin malamai suka ce zahirin hadisan suna nuna mana cewa wato dama ce ga shi ubangida mai wannan baiwa ko mai wannan bawa shari'a ta danka a hannunsa cewa ya tsayar da wannan haddin da kansa don haka idan baiwar mutum ta yi zina bulala 50 ne shine zai yi mata ko ya sa fadawansa su mata idan bawansa ya yi zina dama ce a hannunsa shi zai masa bulala 50 ko ya sa yaransa su yi masa bulala 50 yadda ta babar take shine idan ya yi sata za a yanke masa hannu ma shi zai sa zarto ko saya ko gatari ya yanke masa hannu a gida koko koko idan ya aikata wani aiki da ya kai ga a yi masa haddi na kisa shi zai kashe shi a gida to wannan shine yadda gida yake saka jumhurin malamai da suka tafi akan cewa ana nufin shi ubangida ne zai tsayar da haddin da kansa to sun samu sabani akan wannan bangare yayin da wasu suke ganin cewa in dai abun ya kai ga zub da jini to sai dai ya mika al'amarin zuwa ga ainihin wato waliyul amri shugaba al'amirul am domin ya tsayar da wannan haddi wannan kuma shine yafi dacewa da zaman lafiya da aminci na al'umma hadisi yazo daga imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna mar'atan min juhayna atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa hiya hubla min az-zina فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم وانا حديثي عن ساموش دقا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يدر الله تعالى تبتع قريش أن امرأة من جهينة وتماتا daga kabilar Juhaina wasu suka ce a babbar kabila ce ita kabilar Juhaina wacce cikinta akwai zuriya da ake cewa Ghamid ita wannan zuriya ta Ghamid daga cikinta wannan matar ta kullo shi yasa wani lokaci sai ka ji kissar an ce maka Ghamidiyya wani lokaci kuma a ce maka imra'atun min juhaina ko juhainiyya an gane ko to amma kuma wasu malamai suka ce a'a kamar fa wan labarin waccar ghamidiyya daban labarin juhainiyya daban ko juhaniyya daban lura da bambancin marawaita hadisin wannan imran ibn husayn wancan kuma buraida Buraidatul Aslami shi ya kawo kissar Ghamidiyya cikin Sahih Muslim wannan kuma Imran ibn Husayn, sannan kuma kowannen su siyakin zancensa kamar yana nuna ba waqi'a ɗaya bace, kamar ba abu ɗaya bane ya faru, wanda wasu abubuwan za su dan fito a cikin wannan hadisin din. Ita wannan mata dai ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine atat Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta zo wajen ma'aiki ila da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi, wahiya hubla min az-zina, tana dauke da ciki na zina. Faqalat, sai tace ya Nabi Allah, ya kai Annabin Allah, asabtu haddan, tace na samu haddi. Asabtu haddan ma'ana asabtu ma yujibu al-hadd alayya, naje na kwantsama abin da zai wajabta ai mani haddi. Na asabtu haddan, ya ma'aikin Allah, na jangwalo wa kaina haddi. Fa aqimhu alayya, don haka ya ma'aikin Allah ka tsayar da shi a kaina haddin. Fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi, sai ya kira waliyinta. To anan ma wasu malamin suna cewa bambanci ne na siyaki, bambanci ne na waqi'a, domin ita Ghamidiyya riwayoyi sun tabbatar da cewa barcar da wali a Madina an danka ta ne a hannun wani, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta shi kula da al'amarinta. Ita kuma wannan aka ce waliyinta. Faqala, manzon Allah sallama sai yace da waliyin, ku kaddara waliyin ya zo, ce to ga yarka ta zo ta da complaint kaza da kaza da kaza da kaza. Annabi alaihi salatu wassalam yace ahsin ilaiha, ka dauki yarka ka je ka kyautata kula da ita. Fa idza wada'at, idan ta haifu ta sauke ciki, fa'tini biha, ka zo min da ita. Cewa ahsin ilaiha, ka kyautata mata, malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa haka ne saboda duk wanda aka kira shi a kotu ko a fada ko wajen yan hizba ko wajen yan sanda, aka ce ka san wannan, yace ya ta ce, aka ce to ciki ne a jikinta na zina, shi yasa muka neme ka, ka dauke ta ku je gida wani satin a dawo. Oh, kun fahimta? Ashe zaka gane hikimar da ta sa Annabi alaihi salatu wasallam yace da shi ahsin ilaiha, ka kyautata mata, karka tozarta ta, karka wulakanta ta, saboda bisa ɗabi'a ta ɗan adam da al'ada, duk wanda aka danka masa yarsa da wannan al'amari, to in ya je gida kuma zai yi ɓarna, za a hantare ta, za ta gamu da baƙin ciki. To shi yasa sai aka tare, ki ga ta nan ka je ka riƙe ta ka kyautata kula da ita, kada ka bari a cutar da ita, kai ma ka cutar da ita. Fa idza wada'at, har zuwa ta haifu, idan ta haifu, fa'tini biha, ka zo mini da ita, tunda ciki ne da ita. Kun ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ƙwarewa wajen sanin makamar hukunci, saboda yanzu wannan cikin nata ai mutum ne a ciki, shi ma yayi zinan, in an kashe ta fa yana ciki ba ya mutu ba, to shi dan me za a kashe shi, me yayi? Jama'a an gane hukuncin ta hukuncin kisa ne. Kuma duk lokacin da mace ta mutu da ciki, kashi 99 bisa 100 dan cikin ta mutuwa zai, ha, in ba wani shehi mai karama da yin ji labarinsa ba, wanda shi kawai a cikin kabarin daga kabarin ya fito, yayi watansa 9 ya gama, yayi gama aka haife shi a cikin kabarin, kawai ya burbo ya fito a bunsa gana, yana nan yanzu wali ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akan dabbobi, zakatul janini zakatu ummihi, duk wanda aka yanka uwarsa an yanka shi, attabi'u tabi'un, duk wanda aka yanka uwarsa an yanka shi aka yanka tinkiya da ciki an zo ana fida sai aka samu da a cikin ta gashi nan ya nuna amma ya mutu shikenan sai a fede shi shi ma asulale ya biyan kar uwarsa saboda mutuwar uwarsa ce ta kashe shi to uwarsa mu ce ta mutu ko da yanka ta mutu to shi ma da yanka ya mutu an gane ko yawwa to dan haka kaga kenan in har mutuwar uwa zai yi dalilin mutuwar da a cikin ciki to bai kamata a zartar da hukuncin kisa akan mace mai ciki ba saboda za a kashe biyu kenan to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace sai ta haifu amma a kissar gamidiyya kuma ba daga haifuwa bane akai mata hukunci har sai da ta me sai da ta shayar ta zo ta haihu yace ta koma sai ta yaye ta dawo ta yaye yace ta koma sai ya iya cin abinci da kansa ta zo masa shi da gutsuran gurasa ko waina a hannu don ta tabbatar masa yaro ya fara dogara da kansa aka karbi yaron aka ji aka mata hukunci amma yanzu wannan aka ce idan ta haifu ka zo min da ita fa fa'ala sai kuma ya aikata hakan din sai ya aikata hakan din to ashe yana da kyau wani lokacin duk da cewa wannan yana shafan mahukunta ne mahukunta wato ba koyaushe ba din aka kawo mace da laifin zina da ciki a jikinta sai kawai alkali ya bada umarnin aje a tsare ta ita da cikinta sai ko a kai ta gidan yari aje a tsare ta sai ta zama a gidan yari wai ta yi cikin zina to kaga bayan mai ciki galibi tana fama da jinya sannan shi kansa cikin ba a masa adalci ba don ba za ta samu abin da take so ba wanda ya dace da mace mai ciki sannan nan kuma ba shine hukuncin ta ba ba shine hukubar ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya danka mai ciki a koma da ita gida har sai ta haifu ba tsare ta yayi ba kuma har yayi umarni da a kyautata mata fa fa'ala waliyinta ya aikata haka ya zo da ita bayan ta haifu fa amara biha sai manzo Allah sallama yayi umarni da ita fashukkat alaiha siyabuha sai aka wato daure mata tufafinta a jikinta aka daure mata tufafinta a jikinta thumma amara biha farujimat sannan yayi umarni da a jefe ta aka jefe ta daure tufafinta a jikinta wato ta yanda wajen lokacin da ake jifanta ba za ta yi tsirara ba an gane ko sai aka kukkulle shi aka kukkulle mata tufafinta a jikinta ta yadda ba zai yi inda a ce ba kulle din ba wajen birgima da waye za ta yi ta zai fita a jikinta ta zo ta yi sai aka daddaure kama a daure nan a daure nan a daure nan a daure nan ta yadda ba zai fita ba kuma wani wuri ba zai bayyana a jikinta ba wasu malamai ma suka ce daurewan sai ya zama a zaune don har suka tattauna akan namiji a tsaye ake jefe shi mace kuma a zaune saboda ita shiddat alaiha siyabuha an daure tufafinta a jikinta yadda ba za ta samu sukunin abinan ba miƙewa ba idan an daure tufafin a jikinta to idan an bar ta ta miƙe ma tufafin zai iya zarge ta ba za ta iya gudu ba don haka da aka daure tufafin a jikinta sai ya zama a zaune tana zaune aka jefe ta ba kamar namiji ba shi kuma namiji a tsaye ake jefe shi har yana da kafar gudu ma kamar yadda ya tabbata a wata riwaya ta Ma'iz ya gudu suka bi shi suka mamake shi har sai da suka karasa shi an gane ko wanda kuma wannan yake nuna mana cewa jefe ashe jefewa hakikanin jefewa a musulunci ba binne mutum ake yi ba ba binne mutum ake ba kaga wasu lokacin za a jefe rami ake hakawa sai a zara mutum gaba dayansa sai iya nan kawai za a bari to an kashi
me za a jifa kuma me za a jefe kai ka san kasa kuwa yanzu a zara ka gaba ɗayan ka a cikin kasa ya zama iyakan ka kawai za a bari to da jifan da nauyin kasan wanne zai kashe ka nauyin kasa ne zai kashe ka ba jifa ba har ma da za a yi maka irin wannan lodin a jibga ma kasa a jikin ka kuma wai ka jira wai sai an jefe ka ku mutu ai za ka bata kanka lokaci da haka magana ce ta a saki mutum kuma hatta ai ko yankan dabbobi kamar yadda nake karantawa a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alaihi yana fassara hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ Allah ya hukunta kyautatawa akan komai in za ku kashe ku kyautata wajen kashewa in za ku yanka ku kyautata wajen yankawa ɗayan ku ya wasa wukarsa domin ya hutasar da abin yankansa ƙarƙashin wannan hadisi sai Malam Uthaymeen Allah ya masa rahama sai yake kawo fa'idar cewa ba daidai bane ba irin yadda ake wa waɗansu dabbobin idan za a yanka su sai ya zama kamar da mu yake a kama dabba a ɗaure ta gaba ɗayanta duka ko'ina ya ce a haɗe ƙafafunta gaba ɗaya a ɗaure su a shaƙe ta ya ce ba daidai ba ne ba ya kamata idan an riƙe ƙafafunta guda biyu saboda gudun katta gudu ko yankanta ya gagara to a sake mata biyu ko a sake mata ɗaya wacce za ta rika miƙa tana shurawa ke ba daidai ba ne ba ya zama batta da halin miƙa akwai rashin kyautatawa to kaga idan ka ɗauki wannan ka tuna cewa abin ne mutum a bar iyakansa a dinga jifan kansa an kashe shi ba a kyautata masa wajen kashewa ba don haka kun ga hadisin mun karanta na ma'is ba mu ji yadda aka tona rami ba yanzu mun karanta na wannan matan nan juhaniya ba mu ji yadda aka tona rami ba mun ji dai an ɗaure tufafinta a jikinta domin kar ta yi tsirara manzon sallama sai ya umarni sai aka jefe ta to kun ga anan hadisin ya nuna mana cewa da ta haifu ne aka kawo ta aka yi hukunci ba a yi magana cewa ta yaye ba an gane? Yawwa duk da fa malamai suna ba da amsoshi a waɗannan bambance-bambancen suna ba da amsoshi saboda ai ba lallai ba ne kowace riwaya sai ta ma bayanin dalla-dalla yadda aka yi kuma idan za a tausaya wa ciki ai za a tausaya wa mai shan nono ko ba haka ba yawwa in za a tausaya masa yana ciki to za a tausaya masa yana raye min babu aula a ce tana haifansa ita ce mai bashi nono bashi da abincin da ya wuce nata daraja da ƙima da amfani kuma yana jikinta ne kuma sannan a ce a yage shi a je a kashe ta kamar bukatar kenan ba wani buri a kanta sai kai kisa kai ma za ka fahimci cewa riwayar ce ta zo haka amma hakikanin al'amari ko da a ce kissar zamidiyya daban wannan daban hakikanin al'amari ba nan take daga haifuwa aka yi hukuncin ba ma'ana an jefar da wani labari daga cikin abin da ya faru sai aka ci tunda bukatar shine a baka labarin an jefe ta don haka sai aka takaita labarin sai aka kai ka zuwa ga kawai abin da ya faru na jefewa ثم صلى عليها sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta fa kala umar sai jina umar sai yace atusalli alaiha ya nabi Allah ya ma'aikin Allah yanzu ka mata sallah wa kad zanat kuma zinatai tayi zinan a kashe ta kuma ka sallace ta fa kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace laqad tabat yace hakika ta tuba taubatan tubar da law qussimat baina 70 min ahli al-madinati da za a raba ta tubar ta ita kadai da za a raba ta tsakankanin mutum 70 cikin mutanen Madina masu sako ai 70 min usati ahli al-Madinati da za a raba ta tsakanin masu sako masu sakon ma na mutanen Madina ba mutanen garinku ba Manzon Sallama yace lawasi'atuhum da tubatta ita kadai ta ishi mutun 70 din nan. Masu sakon ba a fadu wasu iri ba fa. Kenan kowane irin sako. A nemo masu manya-manyan jingima-jingiman sako mutun 70 a wannan lokacin. Tubatta ita kadai aka cancana musu kowa ya ishe shi Allah ya yafe masa. Da tubatta guda daya. Yadda tubatta yake kyau kenan. Amma fa yanzu anan a ka'ida ta usulul fiqh da aka ce baina 70 ba fa ana nufin cewa idan sun fi 70 ba za ta ishe su ba yawa yare ne na larabci haka larabawa suka saba buga misali da abin da yake da yawa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fa lan yaghfir Allahu lahum Allah ta'ala yake da Annabi sallallahu alaihi wasallama game da munafukai ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara da zaka nema musu gafara sau 70 ba za a gafarta musu ba Allah ba zai gafarta musu da za ka gafarta da zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba to kenan sau 75 ko 80 zai gafarta musu haka larabawa suka saba ambatan dan a nuna maka yawan abu to kenan ake ashe kayi tuba dai da za a iya kacance na tubarta a mutane bila adadin kuma kowa ya ci albarkacin tuban nan a gafarta masa ita kadai kuma tayi wannan tubar wahal wajatta yace Umaru shin kamatar da afdala wani abin da yafi an jadat bi nafsi halillahi ta'ala shin ka tadda abin da yafi kyautar da kyautar ranta da ta baiwa Allah madaukakin sarki yo akwai ma abin da yafi kyautar rai da ta baiwa Allah madaukakin sarki jadat daga aljud aljud kuma kyauta kyautar judu kuma ta ta babban da kyautar hadiya aljudu kyauta ce tabbajinta kuma ta irin wanda ba a nema ba kuma ta irin wanda idan bayar ya bayar baya sake waiwayawa in aljud daka kaga ba a san tayi ba tazo tace tayi dan tsoron Allah tazo tace tayi ba a san tayi ba kuma tace ita tana so ne a tsayar mata da hukuncin Allah tayi kyautar ranta wa Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake da sayyidina Umar yo ma ba haka ba shin kaga wani abin da yafi girma ya kamar kyautar da cewa Allah na rayuwarta don haka tayi tubar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan gawar ta ya sallace ta ya mata sallah wannan shine zance mai inganci cewa annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya sallaci wannan mata Zamidiya kamar yadda kuma abin da yafi shahara yafi inganci akan Ma'iz Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya sallace shi ba amma ya bada umarni a je a sallace shi an gane ko kaga kenan idan an ce bai sallaci Ma'iz ba to ya sallaci wannan mata wacce take Zamidiya ko Juhailiya an gane ko wanda yake nuna maka cewa duk wanda musulmin da aka tsayar masa haddi daga cikin haddodin Allah to yana da hakki kuma na ai masa sallah na shi musulmi ne in aka tsayar masa haddi ko kisasi hukunci ne na Allah to kuma yana da hakki a wanke shi a sallace shi a kai shi makabartar musulmai abin ne shi yana da wannan hakki wanda kuma ikrari yayi bisa kashin kansa da radin kansa kuma ya san hukuncin da za a masa kenan amma ya yarda ya amsa dan a tsayar masa hukuncin Allah madaukakin sarki to wannan cikin haddin sa akwai kuma tuba shi wancan shedu ne suka tsaya aka tabbatar suka tabbatar da cewa yayi shi yana musu aka tabbatar da yayi ransa baya so aka zarta masa da hukunci to tunda haddi ne to yana da haƙƙi na musulmai a wanke shi a sallace shi abin ne cewa makabatar musulmai amma wannan wanda ya kawo kansa yana mai amsa laifin sa kuma yana son a tsayar masa da hukuncin kuma ya san hukuncin kenan to wannan cikin a cikin haddin sa akwai tuba dan haka falalarsa ta kai babban limamin gari ya tsaya akan gawarsa ya sallace shi rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi na gaba daga jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma qala رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهود يد في الصحيحين من حديث ابن عمر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يتي رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتع قريش يا جيفي ونمتن دقا قبيل أسلم شيني مائز ابن مالك الأسلمي شيني مائز wa rajulan min al-yahudi sannan ya jefe wani mutum daga wato yahudawa wa mra'atan sannan ya jefe wata mata ita ce wannan da muka yi karatu akan ta yanzu ramidiya rawahu muslim ya rawaito hadisin wa qissatu rajulil yahudiyaini qissar jefe yahudawa guda biyu kuma da ake yace maka wa rajulan min al-yahudi to kissar jefe waɗannan shi ba yahudan su bi ne da mace ce da namiji to kissar su kuma tana cikin bukhari da muslim min hadith ibn umar hadithun abdullahi dan umar malam bai kawo shi ba amma a gurguje wato yahudawa ne mace da namiji suka yi zina kuma dukkanin su sun yi aure sai aka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi sai ya nemi yan uwan su yahudawa da su gaya masa me suka sani hukuncin mazinata a cikin at-taura yahudawa suka zo da wani matashi mai karantawa makarancin at-taura to da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su sai suka ce eh mu hukuncin su a wajen mu a cikin at-taura shine a shafa musu shuni a fuska a musu dandukuni ne sannan kuma a dora su akan jaki a musu alalo a cikin gari shine hukuncin su a wajen mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dubi Abdullah ibn Salam cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yahudi ne ya musulunta ya zama sahabi musuluncin sa yayi nagarta yace Abdullahi ibn Salam wannan shine hukuncin masu zina a cikin at-taura Abdullahi ibn Salam sai yace ya ma'aikin Allah ba haka bane sai yace a kawo at-taura a karanta ta aka kawo at-taura aka bude mai karantawa yana karantawa sai dora hannunsa a daidai yadda aka yi magana jefewa sai Abdullahi ibn Salam sai ya sa hannunsa sai ya ture hannunsa da kai ya ce ɗage hannunka a nan sai ga bayanin jefewa a cikin at-taura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu haka ne saboda gudun runto domin shi ya sani cewa hukuncin Allah kenan jefewa har a at-tauran ma to amma za su iya runto wanda ya tsayar da hujja amma ba ya tsayar da hukuncin akan yahudawan ne da hukuncin at-taura ba da hukuncin alkur'ani da shari'a sai tsayar da hukuncin amma tunda hukuncin bai bambanta ba dan haka su ma sai da ya zama fam bid ilaihim ala sawa sai da ya zama kusanna sani sai da aka yi keke da keke sannan yayi umarni da su aka je aka jefe su wannan shine labarin da ya zo a cikin bukhari da muslim din na jefe bai yahude da kuma bai yahudiya a sanadin zina da suka yi cikin hadisin abdullahi dan umar to duka waɗannan hadisan da muke karantawa suna magana ne akan wato tsayar da haddi ko na jefe ko na bulala ko na jefewa a akan waɗanda suka yi zina sawa'un bayi ne ko kuma yaya ne kamar yadda ya gabata to saboda kurewar lokaci zamu tsaya a wannan gaba abinda muka yi daidai ubangiji Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda na yi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لك والسلام عليكم ورحمه الله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan wata yar uwa ce tana neman Allah ya hore mata haihuwa lafiya sannan tana neman karin hasken abin da ya kamata ta lizimta tana mai dauke da juna biyu wata na takwas to ubangiji Allah ya sauke ta lafiya Allah ya raba lafiya kuma Allah ya sa abinda za a haifa da ne mai albarka to ban san wani abu da za a ce ta dizimta saboda tana da ciki ba amma babu laifi idan tana yawan kokawa Allah madaukakin sarki irin addu'ar annabin Allah Zakariya alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa cikin suratu Ali Imran hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a wannan addu'a ta jawa annabi Zakariya alheri domin Allah madaukakin sarki yace fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin yayi addu'a yace rabbi ya ubangijina habli min ladunka dhurriyatan tayyibah kai mini kyautar zuriya wato mai nagarta daga gare ka innaka sami'ud du'a lalle kai Allah majiyin kira ne Allah ya ce fanadatul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi Allah ya ji kiransa Allah ya ji roƙonsa da saƙo saƙon shine anna Allah yubashshiruka muna ishe maka saƙo cewa Allah yana maka albishir bi Yahya da ɗa mai suna Yahya namiji musaddiqan bi kalimatin min Allah inna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah Allah yana maka albishir da Yahya wanda yake mai gaskata kalma daga Allah wa sayyidan kuma shugaba wa hasuran kuma kamamme mai kawaici wa nabiyyan kuma annabi ne min as-salihina daga cikin salihan bayi to wannan addu'a da annabi Zakariya yayi to babu laifi ita wannan mata da ire-irenta ko duk wani namiji mai neman haifuwa ko da yake da mata mai ciki babu laifi ya rika yawaita yinta da aka ce wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab to kaga babu laifi mutun ya kasance a cikin sallah lokacin da yake sujada ko bayan ya idar da sallar nafila ko qiyamul layli ya dinga cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a Allah ta'ala ya sauke ki lafiya idan ya zo masallaci sallar juma'a ana huduba kuma a harabar masallacin zai zauna zai iya yin tahiyatul masjidi to ya danganta me yasa zaka zauna a harabar masallacin idan zaka zauna a harabar masallaci ne saboda kwargiyar masallaci ta cika masallaci yayi cika kwari har waje jama'a ne ya zama yadda zaka zauna din nan ne ka samu sahu ya iso to nan din ma yana da hukuncin cikin ƙwaryar masallaci domin masallaci ya iso wajen kenan don haka tunda yana da hukuncin ƙwaryar masallaci to za ka yi sujjadar gaisuwar za ka yi rakawo'in gaisuwar masallaci a wajen domin yana da hukuncin cikin masallaci amma idan kai ne ka zaɓi ka zauna a haraba ba dan masallaci ya cika ba inuwa ka gani a wajen ka zaɓa kanka ka zauna a wajen ko kuma iska kake so ka zauna a wajen to lokacin da ka zauna a wajen hukuncin masallaci bai isa wajen ba dan haka za ka zauna ba za ka yi gaisuwar masallaci ba musamman lokacin ana huduba to ba za ka yi ba saboda an hana wani abu ba sauraro ba a wannan lokacin da fatan maran yana lafiya yace shine yaje sayan waya sai aka cuce shi aka bashi lalacacciya bai sani ba bayan ya fara amfani da ita sai ya ga ta lalace sai ya je ya sayarwa wani kasa da yadda ya saya amma bai gaya masa ba shin hakan ya halatta kiwa za ka ce shin shi ba cutansa kai ba to shi fa yace aka cuce shi kuma ku duba san kai irin na dan adam shi fa sai da ya fara amfani da istilalaci amma yace an cuce shi shi kuma yanzu a lalace sai yar bai fada ba amma yana neman a halatta masa shin hakan ya halatta ni kuma ina tambayan ka shin hakan ba cuta bane hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masu ciniki guda biyu suna da zabi kafin su rabu idan suka bayyana gaskiya idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana gaskiya to za a sa musu albarka a cinikayyarsu wanda ya sayar za a sa albarka cikin kuɗin da ya karba wanda ya saya za a sa albarka cikin kayan da ya karba idan kuma suka yi ƙarya ko suka ɓoye to za a ɗebe albarka cikin kasuwancinsu wanda ya sayar ba zai samu albarka cikin kuɗin da ya karba ba wanda ya saya ba zai ga alheri cikin abin da ya saya ba amma fa wannan in dukkansu gaba ɗaya kowa ya cuci ɗan uwansa ne amma idan ɗaya ne ya cuci ɗaya to shi abin zai samu don haka wanda ya yi cuta to shi ne zai gamu da rashin albarka in mai sayarwa ne to kuɗin ba za su yi albarka ba kuɗin ba za su yi albarka ba ala ayi halin in mai saya ne to abin da ya karɓa ba zai masa albarka ba zai amfane shi ba zai masa albarka ba tunda ya koyi abin da ya bayar mai aibu ne da cuta cikin abin da ya bayar amma bai nuna ba to abin da ya saya din ba zai masa albarka ba ala ayi halin wannan abin da kayin kuskure ne wala Allah kai abin da ya ruɗe ka ya zame maka shubuha tunda ka sayar ƙasa da yadda ka saya shi kuma sayarwa ƙasa da yadda ka saya al'ada ce ta kayan sayarwa ba a bari a kwashe daidai ko da ba ta lalace ba ka ɗaga za ka sayar ba lallai ka maida kuɗinka ba wannan al'ada ce ta kayan sayarwa don haka wannan bai kamata ya ruɗe ka ɗauka cewa tunda ka yi ragi to shi kenan ka a'a dole ne ya san illar wayar saboda in ya san illar wayar ne kuma zai san darajar ragin idan ya yarda da ragin wato ragin ya kai kuɗin da aka sayar masa bai gaza darajar kayan ba ya yarda ya saya a haka walillahi alhamdu amma ta iya yiwuwa in ya zo ya gane cewa ga ɓarnar da ke jikin kayan kai ragin da kake ganin kayan ba zai gan shi ba a haka shi ma zai ga cewa ka cuce shi abin da ya zama wajibi a kanmu shine duk wanda ya san cewa zai sayar da kaya mai aibu to ya bayyana aibunsa duk wanda ya san zai ba da kuɗi mai aibu to ya bayyana aibunsa tambayarsa ita ce ya hukuncin wanda idan suka kama ɓarawo suke masa duka har sai da ya mutu ina hukuncin hakan maimakon su karya shi shi ɗin kan kasan hukuncin kenan shi karyawa wato inda karyawa ne shi kasan hukuncin shi yasa ma kace maimakon su kariya shi kuskure ne idan an kama barawo a kashe shi kuskure ne a kariya shi kuskure ne idan an kama barawo to ana kai shi ne zuwa ga waɗanda suke da haƙƙi na bin sawun al'amarin sa amma daukan hukunci akan sa kuskure ne kuma wannan zai iya zame masa hukunci a wajen Allah madaukakin sarki amma wanda suka yin kuma ya zama su kuma suna da alhaki a wajen Allah saboda Allah bai dora yin hakan a hannunsu ba sannan zai iya yiwa su zartar da hukuncin da ya wuce hukuncin da ya cancance shi a wajen Allah wanda wannan kuma kun ga abin da ya dora a kai in ma za a yi kakara to zai biyo ku bashi sana gobe kiyama shi yasa in dai ba shi ne ya yi ƙoƙarin kisa ba kuma wajen ƙwatan kai aka kashe shi wannan mun karanta wanda ya yi ƙoƙarin kashe ka wajen ƙwatan kanka ka kashe shi manzo Allah sallama ya ce to wannan kam yana wuta inda shi zai kashe ka kai kuma ka yi shahada mun karanta wani bawan Allah ya ce ya mahaifin Allah ya kake ganin mutumin da ya zo zai ƙwace min dukiyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka bashi ya kake gani idan ya far mani ya ce kai ma ka far masa idan ya kashe ni fa ya ce ka yi shahada in na kashe shi fa ya ce yana wuta kaga wannan fafutuka ne na ƙwatan kai amma yana guduwa yana gudun mutuwa ana binsa me kun a girbe shi a kama a dan mamakar dan kar ya gudu yadda za a dakatar da shi sai a kama a kai shi wajen mahukunta a'a amma sai a yi ta duka an riga an kama shi amma kuma me amfanin a yi ta duka me ice me dusi me wane ne a tinkai sai an kashe ba daidai ba ne gaskiya irin wannan danyen hukunci ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun lalle dama fa muna da laifuka da yawa a wajen Allah muna da laifuka da yawa mu din ma ai akwai da yawa barayi ai satar kala-kala ce alquran satar kala-kala ce gaskiya ne ko ba ka ba ana ganin kawai wanda zai je shi ya balle gida ya shiga ya sata shi ake gani kawai barawo satar kuma kala-kala ce tana nan salo-salo iri-iri ne ga su nan masu mutunci a cikin mutane mutunci ana faduwa ana gaishe su barayi ne ɓarayi ne na yankan shakku su ya wuce yankan hannu sai dai ƙafa da hannu amma sun yi mutunci a cikin al'umma sannan akwai waɗanda ba za su iya irin wannan ɗin ba amma in sun samu wata dama su ma za su yi amfani da ita suna nan da yawa salo-salo iri-iri an samu dama kowa ya samu dama yau shago za a ba wa mutum a ba shi rikon mota ko a ba shi rikon nafef ko a ba shi rikon mashin nan a caɓa ko a ba shi wata amana ta ajiya ko a ba shi kula da wani aiki ko a ba shi gashi nan dai abubuwa kala-kala sai ka ga kowa ma ɓarawon ne amma sai a samu wanda ya je ya yi satar 150,000 an tarkata abin gaba ɗaya 150,000 an kashe shi ga wani yana ta miliyoyi ana gaishe shi akwai sakin Allah ka gyara mu ka gyara mana halayenmu ka gyara mana ƙasarmu ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma wulata umurina Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin وأيد اللهم بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.